الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو لا ربع أشرن دا خدوغ وتربيع الثاني شكرا تدبو دير داري خدود أربعين دي بيار هجرية واندي داتي دا تقص غوطن نوفمبر شكرا تدبو بيو دا أشرن دا أكو ميلادية muna darasi na 20 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na Zadul Mustaqni da muke gabatarwa a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadan kaya Kano. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna magana ne akan abubuwan da suke wajabta yin wanka a musulunci, wanda dole ne mutum yayi wanka idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sun same shi. Mun fara sharhin ba mu kammala ba, lokaci ya ƙure mana. Wasu abubuwan da ittifaqin malamai ne, wasu abubuwan kuma akwai saɓanin malamai akan wajibcin ayi wanka dan an same su. A yau inda za mu tashi, malam ya ce wa islamu kafirin, wa islamu kafirin. Wannan shine sababi na uku, min asbabi al-ghusl. Ana nufin musulunta. Idan mutum ya musulunta, ya shigo cikin musulunci, to ana son yayi wanka. Ko kuma a bisa mazhaban Hanabila da wannan malamin ya kawo mai littafi, dole ne idan mutum yana kafiri ya zama musulmi, dole sai yayi wanka. Shine ma'anan wa islamu kafirin ne. Akwai hadisin Qais a dan gidan Asim, Allah ya yarda da shi, yace ya musulunta sai annabi ya umarce shi da yayi wanka da ruwa da magariya, da ruwa da magariya, kamar yadda idan mamaci ya mutu ana masa wanka da ainihin wato magariya. Ita magariya ana amfani ne da ita saboda tana taimakawa wajen tsaftace da tsarkake jikin ɗan adam. Mamaci kuma tana taimaka masa in aka uka wance shi da shi, jikinsa yana daɗewa bai ruɓe ba, yana kame ciki, shi amfani da magariya ɗin kenan. Wannan hadisin Al-Khamsa suka rawaito shi banda Ibn Majah. Magana akan wajabtawa wanda zai shiga musulunci yayi wanka, wannan ra'ayin Hanabila ne. Su ne suke da ra'ayin cewa dole ne idan mutum zai musulunta sai yayi wanka. To amma akwai saɓani na malamai akan wa islamu kafirin, dukhulul islam kenan, akan wajibi ne ayi wanka ko ba wajibi bane. Da yawa daga cikin malamai sun ce ba dole bane wajibcin wanka in za a shiga musulunci, ba dole bane, saboda hadisan da suke magana akan dole sai an yi wanka in za a shiga musulunci hadisai ne da'ifai. Ɗaliban ilimi yana da kyau su gane wannan. Duk hadisan da suka yi nuni ko suka yi umarni da a yi wanka in za a shiga musulunci, hadisan ba su da kyau. Da haka duk mazhabobin da suka dogara da waɗannan hadisai suka wajabta wanka ga wanda zai shiga musulunci, dole sai yayi, sun dogara ne da wannan hadisai, kuma malaman hadisi sun ce hadisan wato suna da rauni. Abu na biyu, ya tabbata akwai waɗanda suka musulunta da yawa a cikin sahabbai, annabi bai umarce su da su yi wanka ba. Don haka da a ce wankan wajibi ne, to da ba za a ƙi umartan wani yayi wanka ba yayin da yazo zai shiga musulunci. Kissar Sumama a cikin Sahih Bukhari da ta zo cewa shi Sumama da zai musulunta ya shiga wani kango, ya je ya watsa ruwa ya yi wanka, sannan sai ya zo ya musulunta, ya yi kalmar shahada ya musulunta, ya yi wanka kafin ya musulunta. Wannan cikin Sahih Bukhari tabbas ya zo. To amma abin mamaki shi ne, abinda malamai suka yi bayani, shi ƙoƙarinsa ne, ijtihadinsa ne, ba annabi ne ya ce ya je ba, kawai shi gani yayi, tunda shi kafiri ne kuma zai shigo wannan addini mai tsarki, bari ya je ya wanka. Da haka kissar Sumama da ta zo cikin Bukhari, cewa ya shiga wani kango yayi wanka sannan yazo ya kalmar shahada ya musulunta wannan da ijtihadi ne la bi amrin minan nabiy sallallahu alaihi wasallama ba da umarnin annabi ba yanzu muna magana ne akan dole ne ko ba dole bane halacci halal ne shar'antuwa shari'a ne idan mutum zai shiga musulunci yana da kyau yayi wanka amma a ce dole idan bai yi wanka ba bai shiga musulunci ba ba haka wani da ka sahabban da suka yi aradin kansu ne kuma ruwayoyin da suka zo aka ce an yi umarni da ruwayan ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka yanzu me zamu rufe akan wannan matsala wankan kafiri da ya shigo musulunci yana kafirin yayi wanka ya shiga musulunci abinda zamu ce mustahabbi ne shine abinda da mafi yawan malamai suka tafi akai ba dole bane ina fata ana fahimta sannan kuma hadisin Qais ibn Asim ma da aka ce ya hada da ruwa da magariya to kaga yana nuna ba dole bane ai kamar yadda Imam An-Nawawi yayi bayani da aka ce a hada ruwa da magariya to wannan yana nuna ba dole bane dan ko ba wani malami da zai ce dole in za ka yi wankan nan sai ka sa magariya ko wankan gawa din in ba sa magariya ba ai bai zama dole ba ina fata ana fahimta da ka waji ijma'in malamai ba dole bane yin wanka sannan abu na biyu wa mautun da kuma mutuwa wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka a musulunci shine abu na hudu kenan min asbabil ghusl idan musulmi ya mutu to wannan sai ya wanka to wajibcin yin wanka din idan mutum ya mutu bai da alaka da shi mamaci saboda ai shi babu takalifi a kansa ko da ka wajibcin la ya ta'allaqu bil mayyiti wa inna ma ya ta'allaqu bi awliya'il mayyiti wajibcin bai da alaka da shi mamacin amma yana da alaka ne da waliyan mamaci kenan kai dolan ka ne in baban ka ya mutu ka masa wanka dolan ka ne idan matar ka ta mutu kai mata wanka dolan ka ne idan dan ka ya mutu kai masa wanka dole ne in dan uwan ku musulmi ya mutu kar ku binne shi sai in kun yi masa wanka sai dai in shahidi ne wannan shahidi yana da dalilin da ba sai an wanke shi ba ina fata ana fahimta hadisi ya zo wani mutum a filin Arafa yana kan dabbarsa yana ta addu'a kawai sai dabban nan ta yi tutsu da shi da ta yi tutsu da shi ta kifar da shi kuma ta take masa wuya ta karya masa wuya malam ka duba wani ikon Allah ibada yake yi a filin Arfa yake yi yana kan dabban yana addu'a bai farga ba ta yi tutsu da shi da ta yi tutsu da shi kuma ta taka mai wuya wataƙila ko tana jin haushinsa ne ta daɗe a tsaye Allahu alam tun da tsayuwa Arfa ne tun daga azahar har faɗuwar rana ta ke mutu a filin Arfa to kaga ya mutu to dalilin wajabta wankan mamaci shine wannan hadisin manzo Allah ya ce siluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa ku sa masa magariya in ya samu wa kaffinuhu fi saubaihi ku yi masa likafani a cikin tufansa guda biyu ihramin ƙasa da ihramin sama kaffinuhu fi saubaihi wannan suturar da yake labbaika allahumma da ita za ku binne shi manzo Allah ya ce wala tuhannituhu kada ku sa mai turare sabanin normal mamaci idan ya mutu shi kam lalle sai an sa mai turare shi ma din wannan mamaci ne amma mamaci ne a cikin ihrami to shi kuma mai ihrami baya haram ne ya sa turare da haka annabi yana daukar sa a matsayin yana cikin aikin ne ya mutu da haka ba za a saba wata doka ta aikin ba haka da abin ne shi shine hikimar kada a sa masa turare wala tu'annituhu wala tughattu ra'sahu a wata riwaya wala tukhammiru ra'sahu kar ku lullube kanshi normal mamaci idan ya mutu ana rufe kansa ana rufe fuskarsa ma gaba daya to amma wannan ba za a rufe fuskarsa ba saboda ai haram ne mai aikin haji wanda yake cikin ihrami ko umra ya lullube kansa haram ne ya sa turare kar ku sa mai turare duk da ya mutu din haram ne ya lullube kansa yana cikin ihrami to haram ne shi ma wannan mamacin a haka abu da aka kai shi malam fuskar sa a fili kowa yana ganin shi. Allahu akbar. Zala ce fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan, saboda za a tashi shi ran tashi alkiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Wannan shine albarka alheri na mutum ya mutu yana cikin aikin umra ko yana aikin hajji. Rabuni wa kowa yake samu mala malan duk mutumin da ya tashi yana labbaik allahumma labbaik, ai ina jin ba buƙatar kai sharhin me matsayin sa wajen Allah. To haka Allah yake wa mutane baiwa, wani ya mutu yana cikin yi, wani yana cikin dawafi ya mutu, iya cikin dawafi ya mutu, wani yayin sujada ya mutu, wani yana zaune suna zikiri a gefen amudi na harami yana zaune yana ambaton Allah yana kallon Kaaba kawai kamar yana gingidi ya mutu. Akwai wani a masallacin Annabi shi kuma yayin sujada haka an ɗauka addu'a yake ta yi a ya tafi, aka kira sallah aka tada iqama, mutumin nan bai daga ba. Ƙarshe wani dai ya ce wannan mutumin fa ba ana taba shi tuntsuri, sai ƴan sanda suka zo suka ɗauke shi ya mutu a masallacin Annabi. Wani kuma sai ya gama aikin gaba ɗaya ya dawo gida sai ya mutu, sai ya wani ciwo sai ya kai shi asibiti, bayan ya je an yafe mai zunubinsa. Malam kalla ne mutum ya je umra ko ya je aikin hajji face sai an yafe mai zunubinsa. Wannan shine albarkar duk mutumin da Allah ya bashi arziki yake da dama, kai amfani da ita kafin damar ta kubuce ma. Biya kuɗi ka je kai umra, kwana biyu uku ya ishe ka, in baka so ka dade. Zagayen nan da zaka yi da addu'an nan da zaka yi, wannan ɗakin Allah watakila ƙarshen ganin da zaka yi mai kenan. Yafiya ake samu na zunubi. Amma mutum ya tara kuɗi ya ta yawo a duniya baya zuwa wannan wuri, asara goma da ɗari, ka kashe daloli na hotel da ya fi na Makka da Madina tsada, ka gano zunubi da saban Allah da barna da sunan shakatawa da yawon buɗe ido, amma an haramta maka ka je umra, ba ka jin zafi a ranka an kashe kara baka je umra ba, alhali kuma kana da wadata, me amfanin kuɗi in ba a more musu ba? Babu. Wannan wuri da wani yake kuka har ya mutu, Allah kawai ya nuna masa Kaaba, kai ku gashi Allah ya hore maka. Wani ba waya kawai zai da Allah ya yi min visa, ko gaya mai kuɗin ma ba za a yi, za a mai visa mai komai da tiket a kawo mai jiya a jirgi. Umran nan ba mala ana yin ta a kwana biyu kwana uku, ina nufin tafiyar gaba ɗaya. Yanzu yau ba ranar Laraba ba, wallahi zan iya tafiya ranar Asabar ku ganni ina bugawa tare da ku. Allah gobe in tashi in je na yi ne sallar Juma'a a Makka da yamma, in tafi in je Madina ne ziyara da daddare in hawo jirgi na Andam. Allah ya sauƙaƙa me abin takura, ga sauƙin kashe kuɗin hotel, ga sauƙin cin abinci, ga kuma biyan buƙata. In dai Allah ya baka kuɗi ya baka wadata, kai amfani da wannan dama, saboda wata rana ba za ka je ba. Allah ya jika amin alhaji amin dan ta tabawa ya rasu ba yana ra'ayi, muna magana da shi nace alhaji mana baka je aikin haji ba, yace mallan kenan, yace tsufa da gajiya, yace bai zai iya shitano iyan shekarun sama da shekara 50 ana ta aikin hajjin nan kullun sai ya ji umra bai san adadi ba. Ce yanzu amma in zai sai an tura shi a keke, amma duk da haka ya ce yana zaune a gidansa zuciyarsa tana wannan wurin. Lokaci ne, me yasa na gaya maka wannan? Saboda akwai lokacin da da wadatar ba za ka iya zuwa ba. Yanzu shi jirgi ne da shi kawai ɗauka jin ce a buga jirgi a sama sama ya mai sabis a kai shi kawai, amma lafiya kisa ka yi ƙoƙari ka mori damar da Ubangiji ya baka. Daga cikin rabo da Allah yake wa mutane, mutum ya mutu bayan ya gama wata ibada, ko mutum ya mutu ya gama sallah, ko mutum ya gama azumi ya yi buɗe baki, an yi azumin litinin alamis da shi ya mutu, ko an yi sallah asuba da shi ya mutu ko jiya da shi akai karatu ma da daddare ya mutu ko ya je umra bai dade ba ya dawo ko ya je aikin haji bai dade ba ya dawo ya mutu duk wannan alamatu husnul khatima ne alamomi ne na kyakkyawa ainihin wato cikawa wani da cijo dan sa yake ga mu kwanan da muka da shi yake mun bayani yace yace mahaifin su mallan Allah ya masa duk abin da zai masa yace su ne mutanen farko da suka fara safarar shanu daga arewa suna kaiwa Lagos a jirgin kasa mallan shahid shine yace a jirgin kasan nan in an hau tafiya a lokacin sukan yi kwanaki sati biyu sati kaza wasu karasa ba yace da yake mutun ne mai son ibada yace a jirgin kasan nan ya haddace alqur'ani dan kasuwa ne fa zai tura kayan 100,000 kaza a wancan lokacin amma wallahi a wannan zaman da suke qur'anin sa a hannunsa ya gyara tilawar sai kuma alƙawari ne duk inda sati yayi sai ya sauka duk inda sati yayi sai ya sauka wannan ya rubuta kansa wurdi ne kar ka manta iya da kudi yana da wadata da Allah ya zo daukan sa mallan a ranar da za a dauki ransa sai da aka bari mallan da yamma yace a dan zagaya da shi a gari kawai haka kawai yace wa yaro dauke ni mu zagaya gari in ga gari aka zazzagaya da shi aka zo bayan magariba yana da saukar sa a ranar zai sauka yayi saukar sa wani yaro dan sa bai san me yake faruwa ba kawai ga Qur'ani yana karantawa kawai da shi ko sai ya dauki hoton sa irin daukan hoton nan da ake wallahi mallan ana gama sallar isha yayi sallar isha in salami lafiya iya zaune hakan nan kawai sai ya mutu yayi saukar sa yayi komai kuma har sadaka yayi a lokacin wannan tsoho ne dattijo ba malami ne mai jan aya ba bai mamaye wa'azi ba ba wani shahararre ba a dattijo ne wanda yake yana da wuridin sa na ibada a gida to Allah yana girman mutane duk mutumin da ya lazimci wata ibada yana yi to in Allah ya so ya da zaka ga ko mutuwar sa ta zo sai ya cika wannan wuridin sai Allah ya dauke shi ya rabbi amin wallahi malam babu rabo a duniyar nan irin Allah ya ce mai kika da ibada tana da dadi ibada tana gyara dan adam amma asara babbar asara mutum ya zama yana kyamar ibada da haka duk abin da ka san kana yi kar ka fasa daure ka ta yi ko sallan nan da kake gani yi hakuri zo a yi da kai alal aqalli ka mutu a ce ai da shi muka yi asuba kaga wannan da shi muka yi asuba nan zai ƙara tausayin ka a zukatan mutane sai Allah ya ji kanwa ne suna faɗa mala'iku za su ce amin amma futur a cikin ibada futur kosawa gajiyawa ibada na gaji ni yanzu bari in huta akan me zaka huta kana da hutu dama ai wanda ya shigo duniya nan bai da hutu ai haka ake mutuwa cikin ibada mallan kullun kawai aje a dawo tunda bamu gaji da ci bamu gaji da sha bamu gaji da nema to ba za mu gaji da ibada ba ya rabbi ka dauki ranmu na musulmi to sai manzo Allah ya ce wannan ga abinda za ku ifsiluhu ku wanke shi kaga wannan tawjihul khitab ne lil mukallafin wallazi yadullu ala al wujub wujubul ghassl annabi yace ku wanke shi to kaga dalili ne na mamaci in ya mutu ai masa wanka da haka idan dan uwan ku ya rasu kai mai wanka abu na biyu akwai hadisi da yazo cikin sahih bukhari yar gidan manzon Allah mai suna Zainab bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da ita ta rasu aka ga manzon Allah ta rasu zala ce iksilna ha bi ma'in wa sidrin ku je ku wanke ta da ruwa da magariya amma ku lura iksilna ha yace da yake mace ce ku taran mata ku wanke ta daga nan malaman fiqh suka ce idan mace ta mutu ya kamata ɗan uwanta mata su wanke ta ko da ubanta yana raye yanzu kaga misali babanta yana raye Zainab ha babanta yana raye amma yace ku je ku wanke ta dan a nuna maka wato mace yar uwarta mace ta wanke ta iksilnaha wannan umarni ne daga annabi al-amru sadiru عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتجرد عن القرائن يدل على الوجوب umarni da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda dalili da ya kautar da shi daga wajibi yana nuna dole ne wadannan hadisai guda biyu suna nuna mana wajibin aiwa mace wanka ita wannan Zainab din ko ita ko Ruqayya an bambanta ba Zainab din ne yake zato ji shi lokacin da danta ba lafiya ta aika wa annabi tace da Allah ya zo bai zo ba tace da Allah ya zo dai tana so yazo yayi wa danta addu'a kuma yaron cikawa yayi dan mutuwa yi tana yi wa danta sha'awar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayi to akwai matsala da ya kamata mu kula da shi na farko dai abinda ya tabbata kuma yadda Sheikh Albani yayi bayani a cikin akamul jana'iz maza su yi tawallin wanke maza sai dai matan aure suna iya wanke mijinsu amma asali namiji ya wanke namiji mace ta wanke yar wata mace uwa ta wanke yar ta budurwa ko matar aure ko da uba yana ya ba da wuri wanta mata su wanke ta saboda girma ya zo mata haka namiji ma ƴaƴansa maza su wanke shi amma in akwai matan shi za su wanke shi ko yayi wasiya su wanke shi to ba laifi za su iya masa wanka wannan kenan abu na gaba shine da a ce mamaci zai mutu kuma babu ruwan wankan yanzu gashi an ce dole sai an mai wanka to te mama za a yi masa zai iya yiwa a ce garin ba ruwa ana bala'in wahalar ruwa kuma an yi mutuwa kuma gashi annabi ya bada umarni to saqata anhu alwujub wajibin ya sauka daga kansa idan mamaci ya mutu babu ruwan da za a yi wanka wajibin ya sauka daga kan wanda ya zama wajibi su wanke saboda babu ainihin wato tunda babu ruwan da za a yi masa to amma wasu malaman suka ce a'a ai mai taimama ai masa taimama me yasa suka ce ai wankan bauta ne wankan ta'abbudi ne ibada ce tunda Allah ya ce ai masa wanka to Allah yana nufin a ƙara mai tsarki to taimama ai ma ai tana tsarkakewa sai suka ce ai masa taimama to wasu kuma suka ce wankan ba laysa mu'allal ba fadi illa da dalilin da yasa aka ce a wanke mamaci ba kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce wasu sun ce Allah kawai shari'a kawai ta sa annabi ya yi umarni a wanke mamaci amma ba a san meye dalili ba ba wai dan mamaci ya zama mushi bane ba ina fata ana fahimta tayyib sannan cikin abubuwan da suke wajabta wanka akwai haila wannan sababi na biyar kenan min asbabil ghusl haila shine zuban jini na mata asalin haila tana zuwa a mace ne in tana nuna cewa ta girma ta balaga duk yarinyar da bata balaga ba bata al'ada kuma yawanci idan mace ta yi al'ada to yana nuna cewa za ta iya daukan ciki yawanci duk da ana samu tana al'adan kuma ba ta haihuwa amma dai galiban mazinna ne na samun ciki akwai shekarun da mace take fara al'ada ya danganta ga irin yanayin rayuwarta da kwanciyar hankalinta da natsuwarta akan iya farawa mafi karanci sun ce shekara 9 yarka yar shekara 9 ba mamaki ta fara al'ada idan kuma al'ada ta zo mata a wannan to aiki ya jiga ta shiga layin manya kenan akwai kes din da aka kama na yarinya a shekara 13 14 garama ce amma tana ta al'ada yanzu iyanta yanzu malam sai ta yi azumi ai ta fara al'ada shi ne ai kware kuwa ai inda yarinya ta fara wannan jinin to ta zama babba kuma da za ku aurar da ita a lokacin za ta yi daukan ciki to ita al'ada alama ce ta balaga dan haka zai iya yiwa mace ma kaga ta yi shekarun 10 bata fara yi ba wata kuma 9 wasu 10 yanzu yawan yara dinnan da suke cikin wadata da koshi da yalwa ƴaƴan manya ƴaƴan wadata suna fara yin al'ada iyayen su ma basu ma sani ba to kaga wannan magana ce wacce take babba ko ya dangoce ne nan da samu sagam So yana da kyau iyaye su kula alaka da ƴaƴan su mata, su rinka bibiyan su, su ga cewa lalle suna al'ada ko ba sai, kuma a rinka tattauna da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace li tanzuru al ayyama allati kanat tahidina ko tahidhi hunna, kowace mace ta duba kwanakin da take al'ada. A duk wata kowace mace tana yin al'ada, in dai lafiya kalau, adadin kwanaki tun daga minti ɗaya har zuwa kwana bakwai, wannan al'ada normal. Akwai masu yin goma suna yi, akwai masu sha ɗaya, akwai malam fiqh suka ce ya yi ta yi har ya kai 15, wannan shi ne aksa. In ya wuce wannan ya zama na rashin lafiya. To duk lokacin da jinin nan ya zo ba sallah, babu sallah, ba azumi, saboda mani ne min mawani saumi wal sala. To amma ana rama azumi ba a rama sallah ko? Haka shari'a ta ce, an sauƙaƙa musu. Kuma idan an gama jinin ana yin wanka, yace fal taksil thumma tusalli li tusalli, ki wanka sannan ki sallah. Umarni ne na annabi a yi wanka, kenan dole in mace ta gama al'adarta za ta yi wanka. Wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Allah ya ce suna tambayan ka dangane da al'ada, jinin al'ada na haila, ga ya musu gazanta ne ku nisanci mata. Wannan dalili ne in mace na al'ada ba a saduwa da ita, nisantar ana nufin kar ku yi jima'i da su. Amma ana iya dukkan wata alaka ta jin daɗi ko wasanni duka da mace ko da tana al'ada amma ban da saduwa, kamar yadda Nana Aisha ta bayyana cewa manzo Allah yana yin komai da ni amma ban da saduwa. Me yasa Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna, kar ku sance su sun tsarkaka, saboda haram ne, ƙazanta ne. Malamai masu bincike sun ce duk mutumin da yake saduwa da mace tana al'ada to zai iya kamuwa da ciwo a gaban shi, saboda Allah ya ce azan. Akwai wanda ba sa respecting wannan dokar ta Allah, za ku yi mamaki. Wata ta ce kawai in ya tashi bukatarsa kawai shi ba ruwansa da wani al'adarta, da haka a cikin jinin sai ya sadu da ita. Akwai kuma matan da suke kin gaya mazajensu ma suna yin al'ada, wai ba za ta iya gaya masa ba, saboda kada ya bukace ta kuma ya zo daga baya tunanin bari ya kara mata kishiya, saboda haka wanda ce biya mai bukatar ta saba wa Allah. Akwai masu wannan tunanin. Akwai yan boko wanda suna ganin to dan me dan mutum yana al'ada za a ce ba zai yi alaka da mijinsa ba, su ba su damu ba. Amma Qur'ani ne ya faɗa wala taqrabuhunna hatta yatahurna, kar ku sance su sai sun tsarkaka. Haka Allah ya ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah. Allah ya hana, kaga wannan umarni ne, wajibi ne sai sun tsarkaka. Fatiza ta taharna, in sun yi aikin dahara, tsarki, wanka kenan, kamar yadda malamai masu sharhi suka yi, to sai a je a sadu da su. Kenan mace mai al'ada ba a yin alaka da ita sai ta yi wanka, kuma wankan nan dole ne, wani fas ko nifas, jinin haihuwa. Idan jinin haihuwa ya fito, wannan shi ne sababi na shida na wanka, daidai yake da na al'ada a wajen wajibcin wanka. Kuma ijma'in malamai ne duk matar da ta haihu in ta yi jini, to in dai jinin nan ya tsaya, in dai na haihuwa ne sai ta yi wanka, kamar yadda in mace mai al'ada ta yi jini ta gama sai ta yi wanka. Idan mace ta ga alamomin tsarki sanannu a shari'a sai ta yi wanka. Menene alamar tsarki in mace ta yi al'ada ko ta yi jinin haihuwa? Akwai aljufuf. Aljufuf shine bushewar gaba, inda jini yake zubowa gaban yakan bushe haka, su suna iya ganewa. Akwai alqasatul bayda, farar ƙasa. Malam fiqh suke cewa wani ruwa ne da yake fitowa daga gaban su mai dan fari-fari. Wani lokacin sukan gane shi in sun shiga cikin ruwa ko sun zo tsarki, suna iya ganin shi. To wannan alama ne na jinin ya tafi yayi sallama. Akwai as-sufratu wal kudratu, fatsa-fatsa da hanta-hanta. Wani ruwa ne haka kamar ruwan ciwo, kamar ruwan jini-jini, amma ya fi karkata zuwa ruwan ƙasa. Idan mace ta gan shi a ƙarshen jini, to alama ne na cewa ta tsarkaka jininta ya kare wadannan sannan kuma da cikan kwanakinta na al'ada din ta saba tana yin kwana bakwai ne bakwai din yazo sai ta samu kari da wani daga cikin alamomin nan to shikenan ta tsarkaka to amma shi wannan as-sufratu wal kudra wannan ruwan fatsifatsi da hanta hanta ruwan kasa da kawai ake gani yana da hukunci biyu yakan iya zuwa a farkon al'adar mace kafin ta fara idan yau laraba gobe alhamis ne za ta fara to yau da daddare kan iya yankewa zo mata to shi wannan wato sallama yake yi sallama na gani nan na taho to malamai suka ce wannan hukuncin sa hukuncin jinin al'ada ne duk matar da a farkon watanta a farkon kwanakinta na al'ada ta ga wannan ruwan kasa kasa ya fara zuwa mata ko matarka ta gani ba jini bane amma ruwan kasa ne dauraya dauraya ne haka to in a farkon jini ne to yana yin sallama ne cewa gashi ya zo da haka za a daina sallah za a daina alakar aure za a daina azumi amma idan a ƙarshen al'ada ne to shi kuma yana nuna ta tsarkaka sai ta wanka abinta ta ci gaba da ainihin wato sallah wadannan alamu ne na tsarkakewar mace kuma dole ne mu koya matan mu san da wannan saboda abu ne da suke kai amma abin da zai baka mamaki wallahi mace sai mace ta shekara 15 tana yin al'ada wallahi sai ta daga hannu a aji tana tambaya mallam dan kara mana bayani alamomin tsarkakan nan shekara 15 tana al'ada to wannan an ci sa'a tana zuwa makaranta kenan sauran kwafsawa suke da yawa akwai mata da suke ta sallar su suna cikin al'ada da yawa akwai waɗanda suke ta sallar jinin bai yanke ba matsalolin jinin haila yana da damuwa da yawa ko namiji sai yayi mai karatu na fahimta ya gane shi akwai mai zuwa kai tsaye ta zuwa akwai wanda yake hutu yazo ya daga sai ta hutu kamar ya dauke to in baka koya mata alamomin daukewan ba in kwana bakwai take sai kwana daya sai ta ga bai sake dawa ba in ba ta ga waɗannan alamomi ba ba za ta ce ya dauke ba to amma wasu sun ga bai zo ba sai su dauka ya mai ya dauke sai su yi wanka su cigaba da sallah sun zo yin isha'i kuma sai su ji ya dugo musu kuma shi jinin al'adan nan malam matsalarsa yakan iya zuwa malam kamar digo dil daya dil digo daya yanda ka san majina an yi atishawa an zubo shi to shi in ya zo fa hukuncin sa da mai cikin kwanan sha da digo din nan dide ne sannan kuma daga cikin alamomin da za ka gane shi jinin ne ba na rashin lafiya bane manzo Allah yayi bayanin alamar jinin al'ada yace inna damal haidi damul aswad yuqrafu jini ne baki kamar ya jini baki ma'ana yana karkata zuwa ga baki duk matar da ta zubar da jini a gaban ta ganshi ja gau kamar jinin da aka yanka akuya ko kinkiya ko rago ko wani ba jinin al'ada ba jinin al'ada baki ne ma'ana ya fi karkata baki ina irin kamar an yanka dabba jini ya dade ya bushe ba yana baki baki ba to haka jinin al'ada yake sannan ya tadaffaq yana ingizar juna in yazo zuwa ba wai kawai jini ne ba a san ya fita ba sai dai aje yana taba kafa ba wannan yawanci jinin shi lafiya ce yake wannan sannan kuma yana zuwa musu da wani yanayi yanayin bacin rai da rashin dadi za ka ga mace in dai lokacin al'adar ta yin meye ne to za ka ganta ko fuskar ta ta canja ba ta fa sani ba kawai sai dai ta ga ta canja ko ta tafi shi ko ta dukan yara ko kuma duk abin da aka yi mata ta fada shi yasa yana da kyau namiji ya gane dabi'ar mace akwai lokacin da haka kawai zaka ga matarka ba kamata komai ba ta ki kula ka ba ta ma magana ko wani abu sai ta ajiye ta tafi ba mamaki period dinta ne yazo dan yakan sa su canje yanayi kuna na Aisha lokacin da aka je aikin hajji an yi niyya za a tafi aje ayi tawafi ayi umra ayi kaza ana duwa jini yanke mata a hadisin da aka zo bayani da bacin rai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan jini ya zo mun tace ya Aisha yace ya Aisha wannan wani abu ne da katabullahu ala banati bani adam Allah ya rubuta shi akan mata na bani adam mata na bani adam kenan kaga har arniya ma tana al'ada da musulmi da kafiri duk kowa yana al'ada ala banati bani adam kowa yana al'ada sai dai kawai suna su ba hukunci mu kuma nan akwai hukunci ta shiga damuwa ta ce yanzu shikenan kowa zai tafi da umra da aikin hajji ni Aisha in tafi kurin da aikin hajji ba ni da umra sai ya ce da ita if ali ma yaf'alul hajj ghair Allah tatufi bil bait ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa Aisha kawai dawafi ne ba za ki ba kenan mai al'ada in ta je aikin hajji in jini ya yanke mata komai taje tayi dawafi ne kawai bara ce ba duk aiki taje tayi amma banda dawafi dan dawafi kamar sallah ne ba a yi sa sai da tsarki sai da alwala idan ta gama daga ƙarshe ta samu tsarki tayi wanka sai ta shiga ɗakin Allah sai tayi dawafin ta shikenan wani irin wanda ake dauka da yan alfarma su je aikin hanci wa'azi wa malamai ina ji yan siyasa su kai masa hanya ita ba ka ce tunda an ga yana da gemu ka ce ka je kai ta wa'azi ka san wani da ya ga kana da gemu sai ce sheikh sai dauka malintaci ya je tara mata wannan a shekarar na je aikin hanci muna jami'a lokacin yana ta fada yana da uniform din sa ai su ne malaman pilgrim wata mata ta ce ita fadini ya zo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi haji ya kin shiga uku aikin ki ya lalace jini kuma ba haji ya lalace tai ta kuka sauran mata ma suka ta kuka a hemar yanzu kudin kujeran nan 100,000 kaza miliyan da kaza da a ce ya tafa ban kuma haka ya rufe kofar Allah ya kaddara mu kuma daliban jami'a mu masu yi nafi sabilillah ne da dan lasifikokin mu muna bi hema hema ana koran mu amma muna shiga duk inda dan bidaya daliban madina ne aka ku bus kai mun ga mu mutuwa wallahi ina tunawa a cikin tsakiyar mu na ta tsaye da mu tana kuka nace wa ya ga muku wannan ce ai malamin da muka taho da shi ne daga Najeriya ina yin wannan bayani saboda waɗanda suke daukan malamai wai da sunan su je wa'azi ku rinka zaban wanda suka cancanta ba wai siyasa da alfarma ba kawai ku dauki mutumin da bai gama mallakan kansa shi kansa addinin sa ba yaji ta hukan mutane nace aikin hajjin ki daram da kam yana nace kin san Aisha tace a kwaribuwa kin san mata Annabi ne kwarib nace to irin wannan abin ya same ta kuma ta yi komai yanzu malam komai mu yi zaman mu ne da arfa da jiba duk kuje ku yi komai nace komai ku yi kawai ki koma in kin koma Makka ki jira in al'ada ki ta kare ki wankan ki je ki dawafi da ke da mu duk daya Allah malam Allah maka albarka Allah maka albarka to kaga ina jin addu'an nan da ta mana ne dai tana nan tana ta babu hayya wato shi ilimi rashin sa illa ne mutum daya zai yi wani ta'aji zai cutar da mutane da yawa yanzu shi kaga wannan kawai kai tsaye tunda ana cewa malam malam da ka ji kai karatu da yafi maka alheri daman kar mutum yayi magana akan abin da bai da ilimi in baka sani ba kar ka faɗa in baka sani ba ka ce bari in tambayo dan haka jinin al'ada yana da hukunce hukunce da yawa haka jinin haihuwa shi ma jini ne wanda yake jajawur ya bambanta da jinin al'ada jinin rashin lafiya yana iya zubawa mace koyo shi baya hana sallah baya hana ibada baya hana komai kawai yana zuba ne shi wannan likita zaki je ya tsaye da shi kuma yana iya faruwa shedan ma yana iya sakin jini ko ba wani shi a jikin mutum shedan yana iya balle jijiya ta ta zubawa mace haka Annabi ya faɗa irkun yana iya ballewa ita zuba shine sai aje ai ta sallah ai ta azumi ai ta komai amma ai ta addu'a Allah yayi akwai jinin da yake zuwa na rashin lafiya normal akwai na shedano duk macen da kaga tana zubar da jinin da hankali ya wuce hankali tunani ya wuce tunanin hankali bayan kun mutu na likitan kun ga bai tsaya ba to ku bincike ta kuma ta ruqiya ba mamaki akwai shedano a jikinta sosai aljanu sukan sa mace ta zubar da jini ko yaushe ku kula da wannan yana da muhimmanci kenan akwai jinin yankewa da reza hukuncin sa daban jinin haila hukuncin sa daban jinin haihuwa hukuncin sa daban haka jinin ainihin wato rashin lafiya shi ma hukunce hukuncen sa daban dan haka idan jini yazo ya dauke sai ai amma malai ce la wiladatin ariyatin andami amma banda haihuwar da akai babu jini wannan yana nuna mana cewa ashe ana iya samun mace ta sulluko da da kamar yadda kaza take yin kwai ba jini tas ya fito haka suka ce kwarai idan har aka samu mace ta fidda da suƙul ya fito a cikin jakarsa ba jini to wannan wanka bai zama wajibi akan ta ba lianna shar'arat tabal hukuma ala wujudi addami suka ce saboda shari'a ta rattaba hukuncin wajibcin wanka ne in an samu jini to wannan ta haihu kuma babu jini amma in an same shi fa idan wujida nifasu wajibul ghuslu in an samu jini yazo na haihuwa shine jinin nifasi din ai to wanka ya zama wajibi idan bai zama wajibi ba fa to bai zama idan bai zama ba bai zama wajibi ba wannan shine magana daga cikin maganganun malamai Allah ya musu rahama wala wiladatin ariyatin andamin kenan a ban sani ba iya tambayan mata a suna iya haihuwa ba jini eh suka ce suna iya haihuwa ba jini amma wasu malaman suka ce tayi alwalade ko ba komai dan fita daga sabani ko baki wanka ba haji aje ki dan yi alwala saboda maganar da dan nauyi to amma ba yanda za a tinda hukunci ya ce wankan nan yana tabbata ne injiniya fita to ita ta haihu kenan ba haihuwar ce take wajabta wanka ba zuban jinin haihuwar shike wajabta wanka ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن مالن يچي غبا بيانن ابوبون دا الحدث الاكبر يكي هناوا باين ياي بيانن سببن الحدث الاكبر دو وندا وانكا يا زما دوله اكن شي ومن وجب كو لزمه الغسل وانكا يا زما دوله لازمي اكن سا ان دي سي كاي وانكا كانا cikin wani yanayin da dole sai kai wanka to kar ma ka tinkari Qur'ani ka taba wajen karanta shi tabawa ba wai karantawa da baka ba harum alaihi qira'atul Qur'an saboda yana da mani'i min mawani'i qira'atul Qur'an wani abin da zai hana shi ya karanta alqur'ani wannan shine ra'ayin jumhurin malamai matukar mutum akwai wanka a kansa yana da janaba a jikin sa to bai zai dauki qur'ani ya karanta ba sun kafa hadisi na ali kujja da hadisin ali bin abi talib yace ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda thumma qara'a shay'an min alqur'an wata ran naga annabi yayi alwala sai karanta wani abu na alqur'ani thumma qala hakala liman laysa bijunub sai annabi yayi nuni yace to wannan fa ga wanda baya cikin janaba kenan fa ammal junubu fala wala aya annabi yace duk mai janaba kai ya taba qur'ani ya karanta ko da aya ne kaga ya hana kenan wannan hadisin haka yazo a riwaya a wata riwayar Imam Tirmidhi ya kawo riwayar inganta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana la yamlahu min alqur'ani shay'un laysa aljanaba ba abin da yake hana shi yayi qur'ani in banda janaba ba wasu malaman suka ce kai ham karantawa din ma da baka suka ce ai shi annabi ba taba qur'ani yake ba ka lura ni ne da kai muke taba qur'ani to ai shi ba taba ba qur'ani yake ba to amma an ce kuma inda yana jaraba ba ya karanta qur'ani sai dai ya ambaci Allah a cikin me a cikin zuciyarsa wannan kauli ne cikin maganganun malamai wasu sun tafi akan tabawan karka taba saboda yanayin da kake cikin tabawa ne ba za ka taba ba amma karantawa istihdar haka za a iya karanta kamar yadda wasu suke bambantawa to yaya maganan hadisul qudusi fa an ce kar a karanta qur'ani ana janaba to hadisul qudusi fa shi ma ba maganan Allah bane to banda hadisul qudusi hadisul qudusi ba wajibi bane sai da ko sai ba janaba za ka karanta shi bai da bambanci da sauran hadisi da sauran littattafai wani ya ce wa man uhu tilawatan lil junubi fi kulli harfin minhu ashru ashiran ujiba an hana tilawatul qur'an lil junubi wa man uhu tilawatan lil junubi shari'a ta hana ai tilawa ga mai janaba fi kulli harfin minhu kowane harfi na qur'ani mutu ya karanta ashiran akwai lada guda 10 ma'ana shi qur'ani yana hana mai janaba ya karanta shi amma banda hadisul qudusi sannan kuma ladan kowane harafi yana da lada 10 na Qur'ani to bai fasha ko hukuncin hadisul qudusi ba duk da an ce shi hadisul qudusi shi ma magana Allah ne amma akwai bambanci tsakanin hadisul qudusi da alqur'ani wa ya'buru almasjid li hajatin ya halatta mutun ya halatta ya tsallake masallaci ko da yana cikin janaba inda bukata wala yalbasu fihi bighairi wudu'in ba a zama a masallaci mai janaba in bai da alwala abinda ake nufi yana daga cikin abubuwan da alhadathul akbar janaba take hanawa shine al-lubsu fil masjid zama a masallaci yanzu misalin wanda yayi mafarki ko macen da ta yi al'ada ta zo makarantar islamiyya tana so ta zauna a masallaci a bisa wannan kauli na malamai in tana so ta zauna sai dai tayi alwala ta zauna kai ma inda janaba a jikinka ba tsarki ka zake wa iyalinka kuma gashi ka shiga masallaci kakka zauna zaka iya ubur wucewa shudewa amma za a yi meeting da kai za a yi wani abu to je kai alwala duk da cewar ha wannan alwala ta ka ba alwala ce da za ta halatta maka kai sallah ba fa a alwala ce da za ta wai dan saukaka saboda alfarmar masallaci me da nama bai zauna shi a haka ba sai dai idan mutum wucewa zai yi amma kuma bai tsaya ba ko da ma aiki mutum yake ko gyaran wuta indai zai tsaya a cikin masallaci bai zai ba Allah ya ce alladheena amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kar ku zo wadajen sallah shine la taqrabu salata ay mawadi'us sala masajid kenan abinda ake nufi me janaba kar ya zo inda ake sallah shine la taqrabu salata ay la taqrabu mawadi'us sala kar ku zo inda ake sallah sai dai abiri sabilin me shudewa me wucewa wannan ɗaya daga cikin fassarar wannan aya mai girma kenan daga cikin yadda malamai suka fassara amma an samu matsala cewa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce ada yana nan tsakiyar gidaje duk wanda zai wuce sai ya wuce ya shiga ya wuce ya shiga ya wuce ya shiga ana samun turukat har ma aka samu sahabbai ma wannan ya bude kofar gidansa sai tin kofar masallaci wannan ya bude kofa sai ya ce wannan kofar ta wane ne kofar gidan sahabi wane ne kofar gidan nan suke wuce shine wata ran manzo Allah sai ya ce suddu kull khawqatin illa khawqat Abi Bakr ko wace kofa na ce a rufe ta gaba daya kofofin masallaci da kuke shigowa daga gidajen ku banda kofar Abu Bakr ita ku bar mu ita Allahu akbar Allah karim to alaihal suka ce abinda ake nufi shudewa wucewa ba zama ba shine abinda ake yi abinnan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi nawulini al-khumra yace wa matasa mi qomun al-khumra na na Aisha kenan khumra shimfida ce ya Aisha mi qomun shi yana cikin masallaci yace mi qomun shimfida ki bani sai tace ya rasulullahi aini ina da janaba akwai al'ada a jikina inni ha'id tace ba za ta iya shiga masallaci ba saboda tana abin nan tana al'ada sai annabi ya ce ai ta al'adar ai ba a hannunki take ba ma'ana dan ki shigo ki miko ai wannan ba laifi bane to daga nan ne malami suka ce ashe mace mai al'ada za ta iya kai wani abu masallaci za ta iya dauka wani abu masallaci za ta iya zurga zurga ta je ta dawo sannan fadin sa waman ghasala mayitan aw afaqa min jununin aw igma'in bila ulmin sunna lahu al-ghusl to wannan kuma wankan sunna ne ba na dole ba wanda ya wanke mamaci wannan mun yi bayani a satin da ya wuce ko ya farka daga hauka Allah ka kare mu akan yi hauka mutum yakan iya dan hauka cewa ni mintuna sai ya dawo da to me hauka dama kaushewar hankali shine hauka yi ai duk mahaukaci daga mahaukaci a lokacin da yake halata kaunihi majnunan ai hankalin ne aka zare masa shi ne ake ce da shi mahaukaci ai bai da hankali to zai iya yiwa mutum yayi haukar awa biyu ko awa uku kamar mata yanda in sun tashi mai gida mai fitina sai ya ce ai yana nan yana ta haukar ta sa sai ya gama ya zage zage ya buge buge in ya dawo ya cin sa kuma sai ya ce kuna ina ne to Allah kiyaye ba fa cewa ne mahaukaci bane in kin ga mijin ki yana ba haka nake nufi ba labari kawai nake baki wata kila haka ne wata kila ba haka bane ba au igma igma shine kamar suma mutum yana iya suma ya farka yanzu in ka suma ka san baka san me yake faruwa ba to haka ba duk wanda ya haukace mallam gaba ɗaya hankalin tafiya yake zai ta yin abubuwa haka sai gan shi kamar a sama yake kamar yaya Allah rama mu da hankali ai ciwon rashin hankali ya kai tunda shari'a ta yafe maka sallah ta yafe maka azumi ta dauke maka hajji ta dauke maka dukkan nawaye da waye malami ki san babu kyauta da ya kamata ka nemi Allah da wannan maka da ita irin hankali ai da hankali ne ba da sunan shi zaka yi ibada da har zaka samu aljanna to wanda yayi wannan abun ya wanke mamaci ya farka daga hauka ko kuma ya suma ya farka suma ko duka aka ma da alwalarka sai ka suma sai ka farka to sai ka je ka saki alwala amma wannan alwalar ta wato sunna ne ina fata ana fahimta ta sunna ne yazo a riwaya man ghassala mayitan falyatasir wa man hamalahu falyatawadda hadisin al-khamsa banda ibnu majah mun yi bayani imam ahmad da yazo kan wannan hadisin man ghassala mayitan falyatasir wa man hamalahu falyatawadda yace la yasihu fil babi shay babu wani abin da ya inganta na wajabtawa wanda i wanke ma mace sai yayi wanka nau in din umarni ne yace bai inganta ba imam ad-darqutni yayi magana akan hadisin wajabta yin wanka ga wanda i wanke mamaci yace hadisin bai inganta ba ingantacciyar magana hadisin bai tabbata ba sai dai an so duk wanda ya wanke mamaci mustahabbi ne ya je ya wanka akwai bukatar ayi wanka in kai wa mamaci wanka amma ba dole bane ba ba wai la ala sabilil hajmi wal ijab aw afaka min jununin aw igma ko mutun ya farka daga hauka ko kuma suma nayi bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yadda hadisi zo cikin sahih bukhari riwayar ummul mu'minin aisha ya tashi yana yin sallah a rashin lafiyar da annabi zai bar duniya ya tashi yana sallah summa ghushi alai kausi sai ya fadi sai ya suma mallan ka duba wani abu mallan ya kamata mu daudar shi rashin lafiyar da annabi yayi na ƙarshe yana cikin zazzabi mai tsanani dan yace ina zazzabin da fiye da mutum biyu a cikin ku suke u aku kama yu aku rajulani minkum shi fa zazzabin annabi zazzabin mutum biyu ake loda mai mafi tsanani zazzabi na mutum biyu suka ce kamar haka yace kwarai suka ce wadhalika anna laka ajraini kenan kana da ladabi yace kwarai in an ba ku ladan zazzabi dai ni ladan zazzabi biyu ake bani amma wallahi mallan ciwon sa na rashin lafiya na ƙarshe wallahi mallan mutumin nan sai ya tashi bi ya ce zai sallallahu alaihi wasallam ya yunkura in ya yunkura zazzabin ya buge sai suma sai ya farka sai ya tashi sai ya je wanka yayi wanka kaga yayi wanka sai ya saki alwala sannan kuma duk ya sake suma ya sake zuwa yana mika yana sallah kuma ya fadi ya suma nana Aisha ta ce tumma afaka sun maktasala da wannan hadisin wasu malaman fiqh suka ce annabi yayi sallah ya fadi ya suma yayi wanka ya fadi ya suma ka duba a dare daya a lokaci guda ba shi fa wanka ma yake ba ma alwala ba suka ce ashe wajibi ne dole ne ma in dai mutum ya suma kawai in yana da alwala wanka zai sake wasu suka ce a'a yayi wankan ne saboda ya samar wa jikinsa sanyi amma ba wai dan yana nuna wankan dole bane alwala ne dai dole ne sake dan haka shari'a ta kwadaitar in an suma ai haka kuma hauka ma to me hikimar in mutum ya suma ya wanka in ya suma ko ya alwala ko in ya hauka saboda ai hankalinsa ya tafi to zai iya yiwa ya fitar da maniyi ko ya tusa ko ya bawali yana iya faruwa mutum ya suma sai ya fitsari yanzu kaman masu farfadiya alamar waraka in sun gama suna yin fitsari yanzu mai farfadiya zai iya faduwa sai ya ciji harshensa bai ji zafin ya ciza ba ya gatsa harshensa in ka kuskura ka sa hannunka a bakin mai farfadiya ka saka hannu in ya rike ba abin da zai iya cire shi sai dai ya gutsire maka hannu to kuma ba a so a bar hakorin ya hade in ya bude din da in ya hade ko harshen ne aboki sai ya datsa shi to dabara da ake sai a sa masa roba ko a sa lemo ko a sa wani abu da iya hade bakin ko a sa cokali ko a sa wani abu da zai hana hakorin ya iya hadewa saboda duk abin da ya hade in lebe ne akwai masu farfadiyan da aka samu sun gutsire leben saka saboda abun ba dadi ne duka wannan yayi shi ba hankali to tunda in ka suma ko ka haukace ko kai irin wani abu zai iya ka fidda wani abu da zai lalata alwala to shine shari'a ta ce ka saki alwala amma wankan an so ne me yasa suka ce ai wanka suka ce ai zai iya yiwa ko ka fidda mani amma zato ne tunda bai tabbata kai ba to kaga ba sai kai ba ina fata ana fahimta shi yasa yace bila hulmin ba tare da ainihin wato ihtilam ba sunna lahul ghusl mafarki ba suman da yayi mafarki ba dan zai yi ya su ma ya mafarki ya fidda mani kaga wanka ya zama wajibi a kan shi ina fata ana ganin to sai wal ghuslul kamilu bayani akan sifar wanka cikakkiya insha Allah ta'ala wani sati sai mu yi bayani kamar yadda muka yi bayanin sifar alwala a aikace to kuma za mu yi bayani akan sifar wanka shi ma insha Allah abinda na fada dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tutuma harshe ina neman afuwar Allah ta'ala Allah ya fi mana Allah ya karba mana ibadun wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh